الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد توغا ان تنبيوي دا ان اوا suka turo wannan ya fara da addu'a yake Allah ya kara malin imani da nisan kwana mai amfani Allah ya ji kan magabata amin yace zaka iya bin masallaci sallah kadan kana ganin hasumiyar masallacin kuma kana jin sallar to da mun sha amsa wannan tambayar idan wato shi sharadin kabili man sallah imkaniyatul ittiba yuwar kai koyi da shi to yuwar kai koyi da shi ko da gani ko da ji to inda gani ne babu iskani kana gani ko kana kun kana ganin sa ko kana ganin sahu inda ji ne shi kuma ko kana jin sa ko kana jin ladani ko kana jin ko kana jin takara to kuma jin ya kasu kashi biyu akwai ji wanda yake na dabi'a akwai ji wanda yake ta wasu ta hanyar ala idan ji ne wanda yake na dabi'a babu iskali saboda kana ji in dai ba mura ce ta zo kawai lokaci daya ta dauke muryar ba za ta iya bin sallah amma ji wanda yake da ala idan ya zamanto cewar ba zai iya yankewa ba ko kuma daga yayinki za a tayar da shi bisa al'ada kama al-misali a koyaushe ina ba da misali da janaraitan masallacin madina na annabi sallallahu alaihi wasallam janaraitan masjidin nabawi wannan janaraita idan aka dauke wuta in aka dauke wuta ta gari bayan kuma abu ne wanda yake kusan na ji an darun na waje dauyen gaske a ce a rasa inda za a dauke wuta sai a harami dauyen gaske abin ya faru to amma ko da ya faru standby din da ake da shi cikin sakan shida zai tashi ya dawo da lantarki to yanzu ka kaddara liman yayi ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhan rabbiyal azim wa bihamdihi subhan rabbiyal azim wa bihamdihi subhan rabbiyal azim wa bihamdihi ta uku ya tashi kafin ya gama ya ce sami'a Allahu liman hamida nan tarkin ya dawo to a cikin irin wannan hali zaka iya bin liman amma inda yake da ala wanda in aka dauke sai an je an lalubo malam Idris ko malam Hamza ya tayar da inji sannan za a iya bi to wannan ba zai yi ka bi shi ba kuma wannan ana kowa ya zuwa ga hukuncin al'ada sai inda ka san masallacin idan ka san masallacin ungoku al-misali akan sola yake kuma solan nan ba ta yankewa bisa al'ada dan duk ana mai da hukunci ne bisa al'ada me bisa al'ada kun yi wata da watanni ba a taɓa zuwa lokacin sallah an ce yau sola ta ɗauke ana cikin sallah ba to a lokacin nan za ka iya bin wannan sallah amma in ba haka ba ne ba za ka iya bin sallah kana dogaro da kan cewa kana jin masallaci ba an fahimta? An gane wannan tafsirin? Insha Allah kowa ma zai iya yi na'am? Eto, a zahir daga fatuwar Malik idan yana da larura tunda asali daga cikin abin da fara'in malikiya suka gina wannan shine tambayar da aka yi ma Malik akan mutane suna yin sallah daga kantinansu da suke kewaye da harami da Ka'aba kun san da yanda Ka'aba yake ai fili ne kawai a can ƙarshe akwai rumfuna to kuma waɗannan rumfunan na masallaci bayan su kuma akwai waɗansu rumfuna na mutane waɗanda suke da saye da sayarwa to aka tambayi Malik mutum zai iya maimakon ya taho ya zo ya shiga cikin sahu a masallaci ya tsaya a wannan rumfarsa ya yi sallah sai ce babu laifi duk wanda ya san zafin maka ya san zafin maka mai tsanani ne to kaga zahiri wannan akan larura ne to wannan shine asali amma idan yayi haka babu larura dan mas'alar biyu ce zai yi ko ba zai yi ba yi
hata a wajen malikin haka ba tare da larura ba makruhi ne amma a wajen imamu shafi'i haramun ne to sai matsala ta biyu in yayi a haka din sallar tayi ko ba tayi ba to a wajen malik ya halaka ta in dai an cika wannan sharadi ya ce sallah tayi imamu shafi'i ya ce sallah ba tayi ba sai sahu ya hade dole sai an samu ittisalin suku wajen imamu shafi'i amma mu da masaban malik muke fatawa a nan
Allah to hadisin la salata lil munfaridin khalf as-saf
eh
hadisin la salata lil
munfaridin to la salata lil munfaridin khalf as-saf gaskiya hadisin akwai abubuwa da suka sa ake masa ta'wil duk da yake zahirin sa Imam Ahmad yayi ruko da shi amma ni gaskiya ina dubar da cewar duba da hadisin Abu Bakra wanda yayi ruku'u kafin ya shiga cikin sahu sannan ya tattaka ya kai zuwa ga sahu da fi'ilin sahabbai irin su Zaid ibn Thabit suna yin kabbara sannan daga baya su shiga cikin sahu kaga lokacin da suke susu kadai din nan sun zamanto munfaridun khalfas saf kuma ba su ce ba su dauki sallar su ta baci ba saboda haka wannan yasa ake tawilin hadisin da kan cewar sallar bata cika ba ta samu tawaya alada ba wai kan cewa sallar bata inganta ba duk da yake shine khilafuz zahir amma ni da shi nake fatawa
Allahu ta'ala
dai ya zama munfarid in a wajen masallaci ne ba in shi kadai ne amma in suka hadu ai kaga ba samu munfaridun khalfas saf ba shi ma kaga wannan abun dubawa ne a ramma idan suka hadu ko wannan su ba za a ce ko wannan su munfaridun khalfas saf ba amma duk in suka hadu kaga sun zamanto jama'a na'am na'am amin game da ne eh eh da aka muka ce zai bashi miliyan 7 da rabi kudin rabin mota da ya saya sannan kuma ya bashi a miliyan 7 wanda yake shine kasansa na kudin motar da aka sayar maimakon ya bashi miliyan 7 da rabi na kudin na kasan motarsa da aka sayar rabinsa da aka sayar tare da riba sai ma asara aka samu sai ya zamanto miliyan 14,500 shi Alhaji Bello zai dauka ya bamu ababa an bayyanta eh sai cika 5,000 a 500 na'am akwai tambayoyi da yawa na Alhaji Bello ta sha gaban eh za ka iya aiki ne ai asali ba cewar shagonka ne ko ba naka ba ba shi ne abin la'akari da shi ba cewa dai kana nesa ba ka shiga cikin sahu ba tambaya ta biyu ta wannan ɗan'uwa ya ce wajen tahiya kadan kana bin liman za ka iya sauke ɗan yatsa kadan ka ida ko kuwa sai ka jira liman ya sallame kuma wajen sallamewa za ka iya yi tare da liman ko kuwa sai ka jira ya sallame sannan ka yi sallama eh wajen tahiya sunna ne a rinka motsa ɗan yatsa kamar yadda ya zo a hadisin Ibn Zubair Abdullahi Ibn Zubair radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana tashahud yana motsa ɗan yatsansa as-sababa to wannan sunna ce saboda haka ko ka gama tahiya za ka ci gaba da motsa shi kuma in ka gama tahiya ai ba za ka zauna gum ba ba inda aka ce ka zauna gum a cikin sallah sai kai ta addu'a in tahiyar ƙarshe ce in ba tahiyar ƙarshe ba ce in ta tsakiya ce ka gama tahiya limamin bai gama ba sai ka fara salatin annabi sallallahu alaihi wasallam domin mahallin a wajen imamu shafi'i mahallin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi limamin shi yana kan mazhabin shafi'i yana ganin ana yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tahiya kai ma sai ka rinka yi in har kai gama tahiyar kuma limamin bai gama ba kar ka zauna gum kama addu'a saboda ba a yin gum a cikin sallah kowane waje akwai addu'a da za ka yi akwai zikiri da za ka yi in ku a tahiyar ƙarshe ce to wannan a bayyane yake dama sai kai ta addu'a har sai da liman ya yi sallama to kuma yayin da kace wannan sai kai ta motsa ɗan yatsan naka don wannan ita ma sunna ce mustaqilla ita ma ga kanta sunna ce sannan dangane da sallama kuma sai liman ya gama sallama sannan za ka yi sallama domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sallama fa sallimu wa la tusallimu hatta yusallim in liman yayi sallama ku sallama kada ku sallama hatta yayi sallama kuma al asl shine sai yayi sallam in mai sal in mai yin sallama biyu ne ka jira kai yayi sallama biyu in ko mai sallama ɗaya ne sauran kuma yana yin su a asirce daga yayi sallama wanda yake jiyar da mutane to sai kai sallama in yace assalamu alaikum to kai sai ma sai kai sallama yayin da shi kuma zai kalli gaba da ce assalamu alaikum amma a asirce wannan ba zai ainihin sallamar fita sallah din ita ce ta farkon da yayi amma in mai yin sallama gudura biyu ne idan yace assalamu alaikum wa rahmatullah karkace assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya faɗi ta biyu shine sunna amma in bayan ya faɗi ta farkon kai kuma kai to babu komai domin wannan ta farkon da yayi ita ce ta fita sallah ta biyun sunna ce saboda idan kai kafin yayi ta sunna din wannan ba ta ba sallarka ba ta ɓaci ba amma ka ba ka samu ladan cikakken ladan biye wato bin liman a cikin sallah ba wallahu ta'ala a'lam sannan wannan yace zaka iya bin sallar tarawih tare da qur'an a hannunka kana bin karatun liman wannan mun sha amsa wannan tambayar zaka iya insha Allah babu laifi duk da yake wannan babu wani abu wanda yake ya samu tushe daga ayyukan magabata abin da ya zo daga ayyukan magabata shine mai sallar ya rike alqur'ani ne amma duba da cewa babu wani motsi mai yawa wanda yake ba domin maslahar sallah ba yayin da mutum yake rike da mus'haf to ya halatta mutum ya yi motsi wanda yake don maslahar sallah ne domin karanta alqur'ani ga wanda yake baya bai iya baya sanin fassara bin karatun zai taimake masa zai iya taimaka masa wajen haɗa zuciyarsa a kan karatun da ake yi idan haka akwai fatoyin malamai na wannan zamani da suke na kan cewa ya halatta kuma ni ma dai da shi nake fatowar wallahi ta'ala a'ala to sannan sai wannan ya ce assalamu alaikum ya ce mahaifina ne Allah ya yi masa rasuwa Allah ya gafarta masa kafin ya rasu mun noma gonarsa mu biyar akwai wanda ba da shi muka yi noman ba amma ubanmu ɗaya da shi sai wani ya ce noman da muka yi wannan ɗan uwa da muke uba ɗaya da shi sai mun raba abin da muka noma shi to da kuka raba gonar da kuka noma gonarsa ku biyar kafin ya rasu a matsayin kun yi masa kodago ne kun yi masa hidima gonar tasa a wato abinda kuka noma nasa ne ko kuwa kun koko naku ne na gonar ku ne a gonar mahaifin ku ce tunda gonar mahaifin ku ce ba za ku biya haya ba kun yi noma amma noma naku ne to idan noma naku ne wannan wanda yake yazo wanda yake shi kuna uba ɗaya amma shi bai shiga kun yi noma da shi ba wanda ba da shi ba ku yi noman da shi ba idan noman naku ne to shi ba ruwansa da shi ajinabi ne saboda haka abinda kuka noma naku ne kuku biyar idan kuwa kun noma ma mahaifinku ne idan kuwa kun noma ma mahaifinku ne sawa'un kun yi da lada ko kun yi kyauta abinda kuka noma kuma na mahaifinku ne sai ya rasu to wannan abinda kuka noma idan lokacin da ya rasu alamar nuna ta bayyana wato in masara ce ta soma ƙarfi ba koriya shar ba ta soma ƙarfi ba kuma totuwa kawai ba to wannan ya zama to gado har shi wannan ɗan uwanku yana ciki har shi ɗan uwanku yana ciki kuma wannan sai kun fitar ma da mahaifinku zakka sannan ku raba sauran idan kuma lokacin da ya rasu bai riga alamar nuna ba ta riga ta bayyana ba to shi ma dai wannan ya zama to gado naku ne amma babu zancen ku fitar ma da mahaifinku zakka tunda bai zama to naka ba kun riga kun mallaka kafin ya zamanto lokacin da zakka ta wajaba a kanta saboda haka abinda kowa ya gada rabonsa in ya kai nisabi sai ya fitar da zakka wanda rabonsa bai kai nisabi ba kuma ba zai fitar da zakka ba
Allah
ta kada Allah ta'ala sannan wannan yace ina neman taimakon addu'a na sayi ticket visa ba ta samu ba ayi mun addu'a mu samu visa to ai da yawa suna ciki mun yi ta'addiwa muna kai Allah ya yassare sannan dan Allah kamar idan na tawo daga tafiya ina hanya magarba kai muna motar haya kafin na zo gida isha'i tayi shin ya kamata in kalli kibla a motar in yi sallata a'a ba za ka kalli kibla a cikin mota kai salla ba in magaruba ce tayi saboda lokacin ta bai fita ba kuma za ka isa gida kana cikin lokacin magaruba sai ka hakura sai ka je gida sai kai sallan magaruba tare da isha inda kawai a in mota ba ta tsaya ba za ka yi sallah a cikin motar ko ka kalli kibla ma ko baka kalli alkibla ba shine lokacin da idan ka jinkirta sallar baka yi a lokacin ba lokacin sallar zai fita shine in lokacin rana za ta faɗi lokacin magariba yayi alhali baka yi azhar da la'asar ba ko kuma baka yi kai azhar amma baka yi la'asar ba to a wannan hali sai kai sallar a wannan hali in kuma da daddare ne za alfujr zai fito ba kai magariba da isha ba to shine sai kai sallar kana cikin motar ko kuma rana za ka fito ba kai sallar asuba ba to a cikin wannan hali sai kai sallah a cikin mota ba lalle sai ka kalli alkibla ba to sannan yace dan Allah ina son bada tallafi na azumi kafin azumi shin ladan ne zai iya zama kamar na sadakar azumin ramadan ko gara mutum ya bari sai watan ya shin ladan zai iya zama kamar na sadakar azumin ramadan ko gara mutum ya bari sai watan ya shiga don samun fifikon ladan shi ayyuka ana ninka su a cikin ramadan dukkan ayyuka ana ninka su a cikin ramadan kamar yadda malamai suka tabbatar Ibn Rajab a cikin Lafa'itul Ma'arif ya yi ishara ga wannan kuma dalilai akan wannan shine abinda ya zo na itlaqin alkhairi a cikin watan Ramadan to alkhairin ya kunshi rubanya ayyukan lada da ake saboda ka sadakar da mutum yayi a cikin Ramadan ba jiri take da sadakar da yayi ba a cikin Ramadan ba biyayya ga iyaye da mutum yayi a cikin Ramadan ba zai take da biyayya da iyaye da yayi ba a cikin watan Ramadan a wajen watan Ramadan haka dalika daga ciki na'am inda ma Ibn Rajab yayi wannan maganar akan Lailatul Qadr cewa kamar yanda Allah ta'ala ya sanya shi ya fi khairun min alf shahr ce wato sadakar da kai a cikin Lailatul Qadr ta fi sadakar da kai a wata dubu biyayyar da kai ga mahaifi ko mahaifiya ko dusu su biyu a cikin daren Lailatul Qadr kamar ta yi wata dubu ne ya fi wanda kai wata dubu kana yi to da haka at-tab'ib din haka yake dan haka babu laifi ka jinkirta sai watan Ramadan amma wani lokaci ka san ba wai wannan za a duba ba tsananin buƙatar akwai wanda yake tsananin buƙatar da yake ciki da in kai masa wataƙila sai Allah ya baka ladan Ramadan masu yawa abinda za ka yi cikin Ramadan masu yawa domin abinda ake dubawa wato yayewar baƙin ciki da yayewar tsanani da kai mutum akwai wanda yake dama su Ramadan din sun san cewa tallafi zai zo muku jira kawai suke yi amma ba a yi ba za su yi waya titini to kaga ba za ka haɗa waɗannan waɗanda yake cikin yau ba cikin Ramadan ba amma wataƙila ya yi kwana da kwanaki ba abinci da shi da iyalansa da ƴaƴansa in ka yaye musu wannan yunwar to wannan shine falaqta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin bi masqaba yatiman za maqraba aw miskinan za maqraba ka ciyar a ranar yunwa wanda ke ci a ciki ka ciyar a rana wanda take ma abuciyar yunwa ta ciyar da maraya na mai zumunci don uwan wato marayanka ne, maraya ne a cikin danginku, ko kuma miskini wanda yake saboda tsananin rashi ya zama to ma abucin turbaya. To wannan shine kutsawa tsauni inda Allah ya faɗa falaqata hamal aqaba, me yasa bai kusa tsauni ba? To ba kowa ne zai iya yin wannan ba sai wanda yayi zage dantse. Allah ka ba mu muwafaka. To sannan wannan yace amana shin akwai wasu addu'o'i na daban da ake yi a daren tsakiyar watan Sha'ban, wato daren nisfu Sha'ban. Daren nisfu Sha'ban mafi ingancin magana shine babu wani abu wanda yazo keɓantacce akan rayar daren sa, duk da an ruwaito daga waɗansu a immatut tabi'in suna yi, musamman mutanen Siriya, mutanen Sham suna yi. Amma abinda ake ruwaitowa na wata sallah ta daban, sallar da ake raka'a 100 a kowace raka'a, a karanta qul huwallahu sau 10, kaga qul huwallahu sau 1000 kenan, wannan sallar ba ta da asali. Wannan sallar ba ta da asali, kuma tana daga cikin salloli wanda suke na bid'a. Raya daren watan Sha'ban, abinda aka kafa hujja da shi ya ci karo da zahirin Alkur'ani, domin sun fassara inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, mun saukar da Alkur'ani a dare mai albarka. Sai suka ce dare mai albarka shine daren nisfu Sha'ban. To kuma to ya zafi da inna anzalnahu fi laylatul qadr, waraka laylatul mubaraka ita laylatul qadr. Na haka daren nisfu Sha'ban, abinda kawai yazo na hadisi wanda Ibn Rajab ya kawo shine kan cewa a cikin daren nisfu Sha'ban ana ɗaukaka ayyukan bayi, kuma Allah maɗaukakin sarki yana cewa dukkan wanda yake ba mushriki ba, kuma bai zamanto yana kullatar ƴan uwansa muminai ba, yana da kulli hikido a cikin ranka gare su, da kuma wanda ba su ƙaurace ma juna ba sa magana ba, a gafarta musu. To wannan shine ma hadisin da a kallon ahwal ɗinsa ake Ibn Rajab ya kawo shi a matsayin hadisi hasan wajen waɗansu malamai wanda suke nuna cewar wannan dare yana da wata falala. Shine mutum ka sufantu da tauhidi, kuma ka tsarkake zuciyarka daga kullatar muminai, kuma ka daina alaka, ka daina karka ƙaurace ma ƴan uwanka muminai. Kuma dama abinda ake so ma gabaki ɗaya a cikin wannan wata mutum ya kasance a kan su kenan, domin tanadi na shiga watan Ramadan, kamar yadda yawa mawdu'in hudubanmu ya kasance. To in wannan ne babu laifi, amma addu'a ta musamman a daren nisfu Sha'ban babu, babu ita. Amma za ka gani munan ta shahara aka yi addu'ar a azumin nisfu Sha'ban, shi ma bai inganta ba. Amma ita addu'ar nake faɗa ana yi, akwai addu'ar da ake yi in an yi azumin, kuma a ranar wai duk wanda aka karanta wannan addu'ar da shi ba zai mutu ba wannan shekara. To sannan wani yake menene hukuncin irin wannan cinikin? Idan za ka sayi dala a wajen wani digital US dollar, sai ya ce sai ka tura masa da charges da za su yi masa kafin dalar tashi ta iya fita, wato gas fee. Idan ya turo maka sai ka cire wancan kudin charges da aka tura da farko. Wallahi wannan ni ban gane yanda suke yi ba. Wayan za ka yi canji digital dollar, sai ce ka tura masa da charges da za su yi masa kafin dalar tashi ta iya fita. Wanda yake wannan tambaya ya zo ya same ni mun bayani insha Allah. Sannan wannan yace ni ne na san harka, sai wani yace ga miliyan 5 a sai kaya, in an samu riba 900,000 za a sa wa jari 300,000, sannan ni da kai za mu ɗauki 300,000, za mu ɗauki 300,000 shin ya halatta? AI wannan to ba a samu jarin dubu, wato in wannan ya zamanto haka ne ake kaddarawa, wato kenan idan an samu duk ribar da aka samu za a kasa ta kashi uku, kashi ɗaya zai koma cikin kuɗi, kashi ɗaya za a ba mai kuɗi, kashi ɗaya kuma wanda yake juyawa, to sai ya zamanto tamkar wato shi mai kudi an bashi kashi biyu ne cikin uku ah shi kuma wannan an bashi kashi da aka bashi cikin kashi biyu cikin uku kashi ɗaya cikin wannan kashi biyun sai mai yadda shi cikin uwar jarin sai ya zamanto jarin sa ya karu wannan babu laifi dama a yanke kudi ne a ce sai an sa wannan kudin in ba a samu wannan kudin ba fa to amma an an yi ne wannan wato ka'ida ce ta kason yadda za a yi kason ba wai cewa lallai a sai an samu haka din ba tunda in ba a samu ba fa amma watakila an gina shi ne akan cewa an san irin wannan kasuwancin irin wannan abin za a samu to wannan zai zama to abin da ake fata ake kauna a samu kenan wannan babu laifi na'am na'am
Kamar wani matsala
ai bu zai yi ba ma annan su to wannan ya yace shin malam menene hukuncin kewaye kabari da bulo saboda kada ruwa su to kada ruwa ya tona shi sannan kuma ya kasance alama ga iyalansa domin ziyararsa idan wato an ki annabi sallallahu alaihi wasallam ya naha an tujassasal qubur ya hana ayyukan kabari shafe to sanya masa bulo a shafe shi yana daga cikin wannan idan babu wata hanya da za a yi sai ta haka to babu laifi saboda tsare kabari din yana daga cikin usul na shari'a don killace wato makwancin mamaci domin duk mamaci kabarinsa wato haizi ne wanda yake nasa ne da ya wajaba a killace masa idan zai yiwu a killace shi da duwatsu to wannan shi ne ya fi a sanya duwatsu wanda za su hana ya zagwanye ruwa ya sanya shi ya bude amma in bai zamanto a haka ba inda duwar wasu din kamar yadda ake sanya a marmara in ba zai yiwu a sanya marmara ya haka ba sai bulo ne wanda za a yi to wannan abu ne da yake maqulul ma'ana dama duk abin da yasa aka hana ai dan saboda kada abin da zai kai ya zuwa ga bautar kabari amma idan abu ne wanda aka yi ba domin a kawata kabarin ba amma yadda shi abin da zai iya zamantowa dari'a da a rinka wata ibada ta musamman a wajen kabarin an yi ne kawai don a tsare kabarin daga ya rubta saboda ruwa to babu laifi musamman duba da cewa mu yanayin nan saboda yawan ruwa ya sha bamban da yanayin irin madina inda yake akwai a can sahara ne ba a ruwa mai yawa kamar irin wannan shi ya sa ma tsarin kabarinsu ya zamanto suke yin allahad ba sa yin irin wanda muke yi na shak mu muka ce za mu yi allahad kabarin rubtawa zai to kaga ba za a ce mun yi bid'a ba duk da yake dai ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam din akwai abubuwa da suka nuna a babu laifi a yi ashaq to amma wannan waɗansu abubuwan sai mu duba mu ga maqsudin shari'a a ciki abin da yasa aka hana me yasa aka hana gine kabari din menene kuma zai iya sanyawa ya halatta a gina kabarin abin da zai halatta shine idan ana jin tsoron wato kabarin zai zamanto zai iya rubtawa ko ya bude babu lokaci da shari'a wai akwai lokaci da shari'a ta sa za a iya tone kabari a binne wani babu lokaci da shari'a ta sa kuma al'asul shine kan cewa ba a tone kabari a binne wani a wajen sai idan bukata ce ta taso ta al'umma kamar yanzu yanda suke yi a al-baqi' a cikin baqi' saboda neman albarkar mutane a binne su a cikin wannan makabarta idan a dan dauki wani lokaci inda aka rinka binne mutane to sukan zo duk a hako kaburburan da kasusuwan sai a yi rami mai zurfi sai a zuba su a ciki sannan sai a kawo kasa a sake zubawa ai kwanaki ana yin haka sannan sai a soma sababbin kaburbura wannan haka ake abarbe wurare ne akwai waɗanda aka ayyana wanda an gani kan cewa waɗannan kaburbura ne waɗanda suke ko dai akwai bangaren da yake kaburburan sahabbai da tabi'ai da na tarihi da na matan Annabi sallallahu alaihi wasallam na ahlul bait na su sayyidina Uthman na su Abu Sa'id al-Khudri da sauransu wannan an ayyana su ba a taba su akwai kuma waɗansu waɗanda suke an ayyana su saboda wajen tonewa din an samu jikin su haka yake to su wani lokaci suna dauke su sai su canza musu wani waje daban amma sauran kaburburan in jikin ya zagwanye ya zama to kashi to za su tone su in suka tone su sai a yi rami ne zurfin gaske sai a zuba su a ciki sannan a kawo kasa a zuba a ta zuba mata ruwa sannan a yi sababbin kaburbura in banda haka ai da tunu baka yi din ba zai yi a ce za a binne wani ba saboda haka idan babu wani shekara da aka faɗa kuma wannan ai yana bambantuwa da yanayin waje waɗanda suka ce shekara 40 amma al'asul shine kan cewa idan mutum in kabari yana wajen to shine a haƙƙo da shi sai idan bukata ce ta taso kan cewar za a ɗauke shi daga wajen kamar alal misali yanda ya faru kan cewa ko hanya ce za ta biyo ta wajen domin maslahar al'umma ga baki daya amma ko da an tashi sayar da waje ne in aka sayar da waje wannan kabarin shine a haƙƙo da shi ba za ka sayar da mai kabari ba za ka sayar da waje da kabarin mutum ba tunda kabarin naka ne wakafi ne naka ne ba za a sayar da shi sai dai kuma idan su masu wajen za su haƙe shi su je su kai shi wani waje inda yake za su killace shi a can to a lokacin nan za su iya sayarwa wallahu a'lam alaikum salam na'am to bari mu tsaya bari mu karanta tambayoyin da aka turo sannan wannan yace meye hukuncin siyar da ko kirkirar coloring book na yara wanda yake da zane kamar na su zaki mutum abubuwa masu rai da sauransu eh to a duka kaunin da yake cewa idan zane ba mai inuwa bane kuma an yi shi a domin abun wasan yara to sai zaman to babu laifi a wannan musamman wannan domin karantar da su ne domin zai nuna musu zai saita tunaninsu da sauransu duk da yake a gaskiya mu a tarihin musulunci ko da ake da fikira kun san musu ɗaya daga cikin abubuwan da musulmi suka yi na ci gaba shine iya zane musulmi sun iya zane amma ba sa zanen abubuwa masu rai daga dukkan zanunnukan musulmi shapes ne a haɗa triangle rectangle mai abu mai kamar tauraro ga shi nan irin su dagi ɗin nan da ake ta yi da sauransu in ka tsaya ka duba ma ko irin yadda wato a kayan doki da muke yi yanda ake adan kayan doki yanda ake adan sirdi da mashimfiɗi da lufudi da sauransu za ka ga irin yadda zanen mu yake babu wani abu na abu mai rai zanuka ne na wato shapes daban-daban zawiya da sauransu haka za ka gani to wannan amma mun riga wato da habarar kafirci ta ci mu ya zama to kan cewar sun farlanta mana yin zane wanda yake musulunci bai yadda da shi ba zanen abu wanda yake da ruhi to amma tunda akwai sabanin malamai waɗansu suna ganin idan zanen ya zama to ba mai inuwa ba ne an yi ruksa a kansa wannan zai iya zamantowa musamman an yi shi da nufin cewa domin a koya ma yara abinda zai sanya su samu azancin abinda ke cikin kwakwalwarsu su kawo shi a rubuce to babu laifi zai iya zamantowa ruksa wallahu ta'ala a'lam sannan mai hukuncin amfani da artificial intelligence don kirkiro hoto ko video na abubuwa masu rai kamar mutane da dabbobi ko a saka hoton ya yi motsi ko a mayar da shi video mai motsi wallahi ba zan iya amsa wannan tambayar ba to sannan wannan ya ce ok masu addu'a ne na'am mai ce tambayar alaikum salam to fa na'am
musamman ita gwamnatin da take ciye na yi aiki da su lokacin suna gwamna a lagos da wani abin da ke so ko ilan na fata suna na aka gani suna na wani tozo ba tewa ba na kan fi abubuwa suna damuwa ni na zan harkar tsaro harkar kuma halin da ainihin suna gida da suka ayyau da kuma take cire shi ba Allah ta wuce na yi yawon cikin kokari na kan faɗakar da mutane amma na shiga cikin haɗari da na so same ka idan ya maka abubuwa tara sai shi harkar tsaro mu ne shi a cikin matsalolin da mu muke gani da idan bambanci da yi bisa dari tsakanin kudu da arewa kuma ɗan arewa ba su niyyar kawar da wannan matsaloli ba kuma ina da masaniyar da yawa akwai abin da muke gani da yi ba a harka ta tsoron mutane ba dalilu a lallai a faɗa a nan ba har ga wasu mani ba a gaskiya wani irin abubuwa da ke dole kai na zuwa da ya ba da zan sami da za a far faɗakar da manyan mu na arewa gane halin da ake nema ake nufi shirin a jefa ma a ciki saboda wannan abin da ya kawo
ne eto wannan abin na abin na amsa mutum suna abin da ya shafi sha'anin harkar tsaro ko me ake yi a kan abin da yake nema mu shiga ciki wannan gaskiya kullum yana daga cikin abubuwan da muke abu na farko dai kowace muna janyo hankalin kan ba abin da zai canza mana halin da muke ciki illa komawa ga Allah da addu'a wannan abin yaki cinyewa Allah ne zai mana maganinsa saboda haka kullum muna kira ayi addu'a kuma mu akan kanmu din yawancin masallatai ana tsayawa kan addu'a akwai lokaci da muka dauka ana yin kunuti a masallatai kuma koyaushe ana cewa a lokutan ijaba ɗaiɗai kunmu mu dukufa kan addu'a abu na biyu ana tuntubar jagorancin kasan nan akwai wakilci na shuwagabannin bangarori daban-daban na musulmi na kasan nan karkashin jagorancin sultan sarkin musulmi suka je suka zauna da shugaban kasa kusan awa biyu babban abin da ya kai su shine sha'anin harkar tsaro din nan da abin da ya wajaba ai kuma an farfaɗi mahanga wanda kafin su je su kansu wakilci suka yi na taron da malamai suka zauna suka yi suka fitar da kansu abin da zai zamanto mahanga ga gwamnati kan yanda a namu tunanin duk da yake ba ƙwararru ba wajen sha'anin harkar tsaro amma a namu tunanin ga yadda ya kamata a warware da yadda idan har sulhun da ake kira a yi ya kamata ya wajaba a ce an yi wannan sulhu to wannan mataki ne wanda muke ganin kan cewar idan an bi shi zai taimaka ya tsagaita wannan mushkila ta tsaro din kuma abu ne wanda yake ba za a yi ne a ce an kare ba haka za a ci gaba suna zuwa ana yi din mun je kuma malamai kuma sun a mataki daban-daban gaskiya zama da su jagorancin tsaro na kasan nan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba an yi kuma ana yi da waɗansu da kuma gwamnonin da jihar abin ya safe su kamar musamman gwamnan Katsina da gwamnan Zamfara duk tawagar malamai an je an zauna tare da shi an faɗi mahangar da ake ganin shi ne zai taimaka wajen shawo kan wannan mushkila ta tsaro amma babban abu babban gudunmawa da muke ganin kuma malamai za su yi shi ne addu'a da kiran al'umma kan a tsaya kan addu'a domin shi ne gatanmu Allah shi ne gatanmu musamman duba da taɓarɓarewar yanayin da ƙasar ta shiga ciki na kan cewar komai ya zamanto shan jinin al'umma ne dukkan abin da za a yi ba abin da yake gaban waɗanda yake a suke da alhakin samar da zaman lafiya ɗin da kuma jagorancin ƙasar babban abin ta kai ci shi ne kowa abin da ke gabansa yadda zai sha jinin al'umma don haka addu'a ita ce babban makaminmu kuma shi ne babban abin da muke kira muke yi kuma muke dawama muke dagewa a kansa Allah ya amsa mana na to tambayar ka ta ƙarshe tambaya a kan azumi wanda ba shi da lafiya bai samu ya yi azumin bara ba kuma rashin lafiyar ya wuce tare da shi har ga shi bane ya zo yana cikin halin rashin lafiyar to wanda duk yake rashin lafiya abinda Allah ya dora masa shine iddatun min ayyamin ukhra
ya rama daga waɗansu ranaku. In Allah ya tashi kafaɗarsa lokacin da ya sami iko shi ne zai rama. Ciyarwa tana kan wanda yake ya tsufa, tsufan da ba a ƙaunar cewa zai iya samun ikon yin azumi. Ko yana rashin lafiya, rashin lafiyar da likitoci suka yi shaida cewa ba zai taɓa iya samun ikon yin azumi ba. To wannan shi ne zai bar azumi ya ciyar. Amma in dai rashin lafiya ce wanda ake masa fatan cewa Allah zai ba shi lafiya nan gaba, to abin da yake kansa shi ne rama bayan ya samu lafiya. Wallahu ta'ala a'lam. Ciyarwa, to ai ciyarwa ba ta hau kansa ba tukuna. Ramuwa zai yi, sai idan tukuna ya zamanto an yi hukuncin cewa ba zai taɓa yi azumi ba, shi ne zai ciyar. Kuma inda duk aka ce a ciyar mudu biyu ake bayarwa, ko kuma ai abinci wanda yake mutum ya saba zai ci a ya ƙoshi, mutum abincin da mutum zai ci ya ƙoshi, wake da shinkafa da mai da nama ko har da nama, in aka sa mai da yaji ko babu nama ya yi, in kuma ya yi har da salad to shi ke nan. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Eh, da ihsani. In ya mutu, Allah ya masa, Allah ya bashi lafiya. A kaddara mara lafiya da yake da azumi a kansa, sai ajali ya zo masa. Idan ajali ya zo masa ya samu ayyamun ukhar, saboda haka babu ramuwa a kansa, la a kansa wala a kan waliyansa. Saboda bai samu abin da yake wajibi a kansa, wato kukula, shi azumin watan Ramadan. Shi Allah yake a azumta, fa man shahida minkum ash-shahra falyasum, wanda bi ya halicci kwanakin wannan wata to ya azumce su, shine wajibi. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, wanda ku yake mara lafiya ko kuma wanda yake fa matafi, ya kasance matafi ko mara lafiya, to ranko a waɗansu kwanaki daban ba na Ramadan ba, shine a kansa. To wanda rashin lafiya ya zarce da shi bi rama ba gabaki ɗaya har ajalinsa ya zo, ya samu ayyamun ukhar bai samu ba, saboda haka wajibci bai hau kansa ba, don haka babu ramuwa a kansa, la a kansa wala a kan waliyansa. Amma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi sawmun fama anhu waliyuhu, wanda ya mutu da azumi a kansa waliyansa majibintansa su ne asubansa za su yi masa azumi. Ana nufin waɗanda azumin da yake na bakance, domin azumin da yake na bakance annabar ya riga ya hau kan mutum daga lokacin da ya yi wajabcin, yana kansa daga lokacin da ya yi shi. Ko wannan wajabcin ba zai zo ba sai an samu ayyamun ukhra, to bambancin su kenan. Shi yasa Malik rahmatullahi alayhi ya fassara wannan hadisin na Aisha da cewa wannan akan azumin bakance ne, ba akan azumin Ramadan ba. Wallahu ta'ala a'lam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نروقنك أونا ساعة من البركة إذا كي كربان أدعو إن باينك نروقنك الله كربان من أدعو إني الله كربان إجابة الله كسن يامتكين وأن إذا كي باس دكا الخير الله دكا وأن الخير إذا كي ربا وأونا ساعة الله كبام تكاكين ربو دكا وأن شري إذا كي كود شي دكا باينك Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake kawar da wannan sharri daga gare shi. Allah magabatanmu, Allah ka gafarta musu waɗanda suka yi mana wasiya, ne musu addu'a, Allah ka amsa mana, Allah ka biya musu bukatunsu. Akwai ɗan uwanmu Usman mai unguwa da yayanta ya rasu a hatsarin mota, Allah ka gafarta masa, Allah ka bashi shahada, Allah ka sanya aljanna makomarsa. Akwai masu waɗanda suke da marasa lafiya a ƙasar Turkiya, yau kimanin shekara ɗaya kenan, Allah ka ba su lafiya. Akwai ɗan uwanmu Malam Nafi'u Baba Ahmad da yake ta fama da rashin lafiya, Allah ka inganta masa lafiya. Akwai waɗanda za su buɗe sabon kanti, muna roƙon Allah ka sanya musu albarka a harkokin kasuwanci. Akwai mai neman addu'a akan larurarsa, Allah ka yaye masa. Akwai cikin ƴan uwanmu mai neman addu'a akan Allah ya bashi kariya da shi da zuriyarsa, Allah ka bashi tsari da kariya daga gare ka. ka shiga ka dawoma masa da sutura ya rabbal alamin. Akwai matafiya da suka kasance, muna roƙon Allah ka kasance tare da su. Akwai masu neman addu'a akan bashi da ake bin su, Allah ka biya musu. Akwai wanda suke cikin kunci da damuwa da tsanani ta rayuwar aure, Allah ka yaye musu. Allah ka sanya musu mafita daga gare ka. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Akwai waɗanda za su fara harkar jigilan jirgin sama, kamfanin Binani Air, muna roƙonka Allah ka ba su nasara. Allah ka sanya musu alkhairi a cikin harkokin su. Allah ka ba su kariya. Allah kuma ka buɗe musu kofofin falalarka. Allah ka sa su hidimta ma al'umma. Allah ka sa ya zamanto samun sauƙi ne ga matafiya. Allah, muna roƙonka ka shigar da mu cikin rahamarka. Allah ka ba mu lafiya da kwanciyar hankali. Allah, wannan fitintunu da suke din faro mu a cikin wannan ƙasa ta kowace nahiya, Allah kai mana maganin su. Waɗannan 'yan ta'ad da suka ɗauki makami a kanmu, Allah kai mana maganin su. Allah ka dakusar da kaifinsu. Allah ka sallar da jami'an tsaro a kansu. Allah ka inganta ayyukan jami'an tsaronmu. Allah ka shiryar da su zuwa ga dakile wannan tashin hankali da muke ciki. Allah, masu fatocin miyagun ƙwayoyi, Allah kai mana maganin su. Allah, waɗanda suke tsaya a kan yaƙi da su, Allah ka ba su gaba da nasara a kansu. Allah, alƙalanmu da jami'an tsaronmu, Allah ka shiryar da su wajen tsayar da adalci da yaƙi da ɓarnar da take dunfaran mu. Allah, muna roƙonka ka inganta shugabancin wannan ƙasa tamu. Allah, muna roƙonka ka shiryar da shugabanninmu ya zuwa ga abin da zai inganta rayuwar wannan al'umma. Allah, ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allah, ka saukar mana da arziki da wadata. Allah, muna roƙonka ka isar da mu wannan wata mai albarka na Ramadan. Kai mana muwafaqa da yin azumi da yin qiyamu Ramadan a cikinsa, imanin wa ihtisaba, da fuskar da za ka yarje mana ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.